tsafta ita ce muhimmin rigakafin cutar typhoid.
Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Cutar typhoid na daga cikin cututtukan da jama'a ke yawan kuka da ita a Najeriya. Shin da gaske typhoid din ce ko kuskure ake samu a wajen gwajin jini? Mecece ma cutar typhoid? Yaya ake kamuwa da ita? Yaya alamominta suke? Yaya kuma ake rigakafinta? Shin tana warkewa? Mun miƙa tambayoyin nan ga babban likitan da ya ƙware a fannin kula da lahiyar jama'a. Za ku ji bayani, amma da farko bari mu ji ta bakin waɗanda suka san wahalar cutar saboda sun sha fama da ita.
Sunana Sammani Nasiru Ziyara, Tumaila Local Government. Maganan gaskiya, rashin lafiyan typhoid kan bai da daɗi. Dan za ka kasance ne ko ina yana ma ciwo, ka je ka ta san wani maganin, amma ashe ba laruran bane. Sannan typhoid ya hau ni. Haka na zo na dinga shan maganin ulcer ya ki denawa, maganin malaria ya ki denawa, sodrex box a sai duk ba shi ne ba typhoid ne. Sai na je karatun dare haka, sai malamin ya ke cewa to amma ka jarraba ta maganin typhoid. Sai na tuna ashe akwai cuta ma wata sunanta typhoid. Wallahi na zo komi na ci sai na yi amanshi. Aka min allura, dangi da 'yan uwa sun taru a kaina na mutu, nima na sa a raina na mutu. Typhoid gaskiya yadda ake bama coronavirus kulawa da haka ake bama typhoid, wallahi da mun samu afuwa gaskiya da an taimake mu sosai.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdulrahman Salih Shanono. Gaskiya wannan ciwo na typhoid ba karamin ciwo bane mai wahal da mutum ga dukkan sassan jikinsa. Ciwo na typhoid wanda gaba ɗaya zaka ji kinka ya mutu, babu abin da ke ma daɗi ga saukar da ciwon kai mai azaba wanda sun kwai da kanka ma za ka yi sai da bara.
Assalamu alaikum. Na taɓa yin typhoid sau ɗaya wanda ya kama ni sosai, dan na ji ba daɗi, dan na tsaya ma jiri nake ji. So aka taya min da ya allurai da magani da wai, har yanzu ban ƙara yin irin wannan yanayi ba gaskiya.
Assalamu alaikum. Sunana Musa S. Umar daga Adamawa State. Gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin wadda suke fama da matsalar typhoid. Typhoid ba ƙaramin mugun ciwo ba ne. Duk shekara mai da kasan wani abu ne sai na yi typhoid ɗin sai ya kwantar da ni. Na yi je na yi ta shan magani allurai, wani sa'ilin a yi ta min allurai amma ina abin ya fi. Daga baya dai kawai na yanke shawara a je a gwada jini na a asibiti in ya so a ba ni magani. A maganar da nake ina yau ne ma last na karɓi allura na wadda gaskiya kwana biyar na karɓar allura, alhamdulillah yanzu kan gaskiya da sauki.
Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Isiyaku. Gaskiya na kamu da typhoid kusan shekara 20 da suka gabata, wanda sanadiyar kamuwa da wannan typhoid ɗin saboda masifar zafin da jikina yake ɗauka har ta kai ana samun ruwa mai sanyi sosai, wanda likitoci suka ce a samu abin ga samu. To a sanadiyar haka har ta kai sai da na kamu da cutar pneumonia, wanda daga wannan lokacin har zuwa yau nake fama da wannan pneumonia. Ba duk ta sanadiyar wannan typhoid ɗin. So ya gaskiya ne ba zan manta da wannan zazzabi da ne sha fama da shi ne typhoid ba.
Kamar yadda na faɗa muku a can baya, mun tattauna da babban likitan da ya ƙware a fannin kula da lahiyar jama'a akan wannan cuta ta typhoid.
To sunana Professor Muhammad Kabir, na aiki yanzu a kwalejin koyar da likitoci ta Yusuf Maitama Sule University Kano, kuma a muƙami na anan shi ni ne provost na kwalejin.
Professor, da farko ita wannan cuta ta typhoid mecece ita?
Wal kamar yadda akwai cuta kashi biyu suka rabu, akwai wanda ake ɗauka mai lafiya zai ɗauka daga marar lafiya, akwai kuma wanda ba ɗauka ake ba. To ita typhoid mai lafiya yana iya ɗaukanta daga wanda yake da ita.
Ita wannan cuta ta typhoid me ke kawo ta?
Abin da yake kawo ta wasu ƙwayoyin cuta ne iri biyu. bacteria ne, inda kwayoyin cuta akwai bacteria, akwai virus, akwai protozoa, akwai helminths. Ita bacteria ce, akwai iri biyu ne, akwai typhoid da paratyphoid. Kuma kwayoyin cutan mai sa typhoid sunansa Salmonella typhi, wanda kuma ɗaya kuma mai sa paratyphoid ita ce Salmonella paratyphi.
Wannan kwayar cutar ta Salmonella daga ina take ake samun ta?
Wato a littattafan likitanci zaki ga an ce ana magana typhoid, ana cewa classical water disease, waterborne, wato a ruwa aka fi samun ta. Amma kuma za a iya samun ta a cikin abinci wanda ya gurbata da kwayoyin cutar da wani duk wani abu da zai shiga ciki, amma an fi samun ta a cikin ruwa.
Farfesa, idan muka duba za a ga duk wani wanda bai da lahiya a Najeriya, in an je an gwada shi ƙarshen ta za a ce typhoid. To ita wannan cuta ta typhoid me yasa take cikin cututtukan da suka yi addabar 'yan Najeriya?
Akwai bayani biyu a nan. Na ɗaya, a gaskiya akwai yadda ake gwaji. Yadda ake gwajin nan a gaskiya ana yawan wanda ba su ma da typhoid ɗin sai a ce suna da typhoid, kuma sun fi yawa. Kowa sai a ce typhoid da malaria, typhoid da malaria. Yanzu za a yi haka. Akwai ba dogon bayani ne yadda ake gwajin. To a yadda ake gwajin gaskiya tun muna koyan aikin likitoci fiyar kusan shekara 50 da ya wuce an yi mana kasheji cewa gwajin nan da ake ana yawan gwaji na ba daidai ba sai a ce mutum yana da typhoid. Amma mu dawo da dalilin me yasa take addaban mutane a ƙasar nan, saboda muna da matsalar rashin kula da tsaftace muhallinmu, musamman ruwan sha da abinci da duk wani abu da zai shiga cikinmu. To idan ya gurbata da kwayoyin typhoid za a iya kamuwa da typhoid. Amma ko kaɗan duk wani ƙwararren likita da kika ma magana zai ce wannan yawan kowa a ce typhoid ba gaskiya ba ne. Ba gaskiya ba ne.
Menene alamominta?
To alamominta kamar alamomin cututtuka ne da yawa wanda suke suna shiga ta baki, su shiga tumbi, su shiga hanji, za a samu zazzaɓi, za a samu gudawa, za a samu kasala. Waɗannan abubuwa ne da ba ita kaɗai typhoid shi ma za ta sa ba. Amma typhoid sai in an je asibiti an tabbatar da gwaji an ga cewa typhoid ɗin shi ne za a sani.
Yawwa, akwai masu cewa kuma akwai ciwon kai mai raɗaɗi.
Duk wannan, to ai ciwon kai mai raɗaɗi abubuwa da yawa za su iya jawo ciwon kai mai raɗaɗi. Tabbas sai an ɗauki bayan idan an ɗauki jini, an ɗauki an tabbatar ga ƙwayar typhoid. Shi ne kuma akwai yadda nake da akwai dogon bayani yadda ake tabbatarwa a yi ta ƙara. Wato dilution, ƙara rage ƙarfin jini kamar an ɗauka, to har sai an ƙare ƙarfin da wani awo da yawa, to shi ne yanzu awon kamar an kai 80 sai a ce mutum yana da typhoid. Amma mu yadda aka faya mana kan ma ka ce mutum yana da typhoid sai an rage ƙarfin jinin kamar sau 300 shi ne. To amma kamfanonin da suke abin da ake gwajin typhoid da shi sai su ce wai da an rage sau 80 shi kenan typhoid ake da shi. Wannan yake ɗan ma'aikatan lafiya da yawa kowa ma sai su ce na da typhoid. Amma gaskiya wannan yawan mutane da kowa a ce na da typhoid ba gaskiya ba ne. Kuma a ko'ina ki faɗi ni na faɗi ba gaskiya ba ne.
Kahin Farfesa Muhammad Kabir ya ci gaba da bayanin rigakafi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Muna magana ne akan cutar typhoid. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust. Hakanan kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Yanzu ga Professor Muhammad Kabir zai ci gaba da bayani akan yadda ake rigakafin cutar typhoid.
Na ɗaya, ana so a keɓe waɗanda suka kamu daga cutar, domin suna cikin jama'a, jama'a kuma za su ku iya kamuwa. An kai mutum asibiti da ake ga inda ake keɓe mara lafiya ake aje shi. Na biyu, akwai kula da tabbatar an kawar da bayan gida. Dan yawanci duk inda za a kamu daga bayan gida ne ya shiga ruwa ko ya shiga abinci kamar ƙuda ya sa abinci da sauransu shi ne za a kamu da shi. So kula da tsabtace hanyar kawar da bayan gida. Sai kuma tsabtace ruwan sha. Shi ma babban magana kenan. Ga ruwan sha na gaya miki ana cewa typhoid classical waterborne disease wato muhimmin hanyar ɗaukanta ta wajen ruwan sha ne. Sannan kuma akwai lamba ta rigakafi. Akwai lambar da ake wa mutane don kar su kamu da typhoid vaccination. Akwai kuma a dinga ilmantar da jama'a ta cewa su tabbata ruwan da za su sha an tsabtace, abincin da za su ci an tsabtace, an kawar da bayan gida yadda ya kamata da sauransu. Tsabta ita ce muhimmin rigakafin cutar typhoid.
Yawwa, Professor, ka yi maganar lamba wato vaccination. Sai a ga kamar an yi ba da ƙarfi ga yin lambar wasu cututtuka fiye da wannan cutar ta typhoid da ake ganin kowa da ita yake kuka. Me yasa ba a gangami yadda ake cewa za a yi na polio shi ma wannan a taiwa mutane?
To, masu bincike sun nuna cewa kamar polio da sauransu ya fi muhimmanci a yi gangamin. Amma ita ma ina ɗaya daga cikin abubuwan da ake hana kamuwa da ita ta yin lamba. Amma ba kamar yadda ake dan kamar polio a yara ake yi ba. Akwai dalilai na dogon bayani yadda an fi yi kamar polio, kamar BCG da sauran cututtuka musamman wanda suke kama yara a cikin shekarunsu na farko a duniya. Su ne aka fi yin gangami a yi su.
Yawwa, to tambaya ta ƙarshe, Professor, shin wannan cuta ta typhoid tana warkewa ko kuwa?
Ha, ƙwarai kuwa, tana warkewa. Muhimmin abu dai a yi waɗannan rigakafi. Amma warkewa idan an je asibiti, an tabbatar da typhoid ɗin ne, don ba kawai shi kenan ko da an je mutum ya yi zazzaɓi, yadda ake malaria nan ai yawanci in an je da zazzaɓi har da gudawan ma duk malaria ne. Amma an tabbatar typhoid ne, to kuma in aka ba da magunguna wanda suka dace. Akwai magungunan da ana ce musu antibiotics wanda suka dace za a iya warkewa daga typhoid. Kuma idan mutum ya rasa ruwa a jikinsa da yawa a mai da ruwan da sauran abubuwa dai da ya kamata a yi masa asibiti. Amma muhimmi shi ne a je asibitin a tabbatar kuma a yi maganin da ya dace.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya ga Professor Muhammad Kabir. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman, ni Halima Jimrauke sallama da ku huta lahiya.